Manunia. Samu gargada da gargadar garkame kofa tsakanin gwamnonin tarayyar Najeriya da kuma ƴan masa tarayya na ƙasa. Kuma dai har ɗaya daga cikin ƴan masa da dijan da ya halarci wannan zama ya fasa wa manuniya wani sirri na ƙarƙashin ƙasa.
Akwai waɗanda aka ce za a dawo ma da tikintin su na dawowa majalisa in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so. Amma ba abin da muke so kenan ba.
Duk da kwakulo kokon barar barwa ƴan masa tarayyar Najeriya damar damawa a takarar shugaban ƙasa a zaben da ake jira a wannan ƙasa. Daga cikin Masar jan tarayyar Najeriya ya daddake cewa ko bayan takarar shugaban kasar ma ya kamata a barwa ƴan Masar takarar ta shugaban kasa har ma da mataimaki albaisa taimaka wajen kawo ƴan Najeriya nesa kusa.
Ni for me gaskiya ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president.
Sai kuma shi wani dan Masar jan tarayyar Najeriya magana yake na irin kwanta-kwantar kwashe kuɗi ne yace ya hango a kasafin kuɗin kasa. Yana mai cewa ma dudin dumurin kuɗi ga an daure a cikin kasa kun kudi musamman dai a hukumar nan da aka ce ta kula da masu bukata ta musamman da suke cewa hukumar kula da masu na kasa
ana budgetin miliyan 100 akan aikin paper wai 350 million wai ICT ana magana yunwan ciki ana magana ICT
shi kuwa jiban jam'iyyar PDP da tsohon gwamna ne ga yawo duniya yake cewa lokaci ne yanzu da ya kamata Najeriya ta numfasa yana ne cewa Nigerian ta riga ta shiga halin haula'i saboda ka babu ragowar ta maganar wasa
yana kaso a yanzu da saukin ta da kanta rashin zaman lafiyar ta da musu iri yanzu ana ganin cewa ayi abin da ya dace da mun shiga kasar wannan shi zanin Allah da
wadannan faso mun tabu muka tabo cikin tarin muryoyin da zamu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya tafi da al'ummar kasa shiri na 40 cikin jerin shirin manuniyan da ke alamta alamar cewa da sanidai shirin manuniyan ya fara nisa a irin nisan nutsawa kan lamuran gwamnati da kuma siyasa a tare Najeriya ne ma shirin manuniya ya leka masar tarayya ta kasa inda ɗaya daga cikin masar tarayyar Najeriya na kasa sanata Ishaku Ileta Abo ya ta da kura lokacin da aka zo da wani kasafi na hukumar da ke kula da al'ummar da ke fama da na kasa inda yace tarin tilin turun kudi aka cinkusa cikin kasafin amma dai babu abin da masu bukata ta musamman za su lamusa
hukumar kula da kasa su ta zo mana da takarda ta faɗa mana abubuwan da aka yi da kudaden da aka yi kasafin ta a shekara 2021 gaskiya dai ban ji dadi ba
ko me yasa baka ji dadin ba
dalili shine babu fa mutum da bai san me ya kamata ba yau muna da kasa mu biyu muna da ido mu biyu muna da hannaye mu guda biyu gobe da musu me ne Allah zai yi ba domin sanin da bu sai Allah saboda haka wannan agency nan ba na kasa su bane na ƴan Najeriya ne ake yau ana budget babu abin da za a je a duba nimin na kasa su nima musu hanyar abinci hanyar ilmantar da su hanyar ilmantar da yaran su a nima musu sana'a sai a ga a ce mana za a je a yi data analysis za a je a duba takardu ana budgetin miliyan 100 akan aikin paper sa'annan babu kuma na wanda zai ka abinci akan table domin aka ce yunwan ciki gaskiya ban dare ba wai 350 million wai ICT sai ne ICT ana magana yunwan ciki ana magana ICT
makamanciyar irin wannan matsala ta tunkuɗa tarin tilin kuɗi cikin kasafi amma kuma babu aiki a ƙasa ta sadai daga cikin masu kilan tarayyar Najeriya daga jihar Kaduna ya tashi a zaman zaura masar kilan tarayyar Najeriya ta ƙasa wato Dr. Amusi Ibrahim Kubau ya mike gaban ƴan majalisar ƙasa yana mai cewa kwangilar hanyar da ta tashi daga zariya zuwa Pambe gwan da aka ce cikin watanni 20 za a gama fa yanzu ta haura watanni 50 har da doriya amma tana sama ne har yanzu tana ƙasa
bincike ya tabbatar min da cewa an ba da hanyar a watan Mai na shekarar 2017 kenan kuma a lokacin ita ma'aikatan ayyuka na tarayya ta ba da aikin ne akan cewa lalle a gama shi cikin wata 20 wato daga May 2017 zuwa kuma February 2019 so daga wata 20 yanzu gashi muna cikin wata 53 har yanzu aikin bai kammalu ba ba ma kammaluwan kawai ba abinda dan kungilan ya iya yi shine a bisa kididdiga kashi 13 cikin 100 kuma wannan hanyar an bada ita ne akan kuɗi sama da biliyan 10 abinda ke faruwa shine wani lokacin akan samu matsala ta wajen ma'aikatan ayyuka bata bada kuɗin da ya dace za ta bada aikin amma kuma ba za a saka kuɗi masu yawa a cikin kasafin kuɗi yadda dan kungila zai samu daman yi aiki ba wani lokacin kuma akan bada kuɗin dan kungilan saboda rashin kayan aiki da rashin ƙwarewa sai kaga shi kuma bai iya yin aikin da ya dace ba
har yanzu fa akwai alamar karantciyar rafkar juna tsakanin ƴan majalisa da kuma gwamnonin jam'iyyar APC da aka ce an kulle kofa ne fa dan ganin bangaren guda biyu sun samu gurin da kowa zai kyasa saboda yanda ka ɗaya daga cikin masarjin tare na biyan da ya halarci wannan zama daga jihar Katsina sanata Ahmad Babba Kaita ya keta sirrin zaman da yake a kotu toshe baki da aka yi yunkurin baiwa ƴan majalisar wannan kasa
dai APDP ko da tana kama kariya to takan nemi mutane masu muhimmanci ta zauna da su domin a yi kama kariya tare ita jam'iyyar APC gwamnati shine wuka shine nama an tura mutanen zabe daga nan gurin ya je ya dan ba su abin da zai ba su sun sha hura sun ci nama yace ga abin da yake so a jaha shikenan su rubuta mashi duk wanda yake cikin jaha daga ward har zuwa jaha ya zama sakare saboda shi bai da yanci a gwamnati shine mai yanci saboda haka wannan shine makasudin zuwa cikin hada shugaban kasa kuma ina tabbatar maki cewa gwamnoni sun ji abin da basu ji dadi ba dalili shine mu ƴan Najeriya muke kallo ba muna yin wannan abin nan bane dan son kanmu
to ta yaya za mu tabbatar cewa kuma din ba dan son kanku kuke yin abubuwan da kuke yi ba
inda muna yi dan son kanmu ne akwai waɗanda aka ce za a dawo ma da tikintin su na dawowa majalisa in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so amma ba abinda muke so kenan ba muna so mu karfafa kuma mu inganta harkar demokradiya a cikin Najeriya ya kasance talaka shike rike da akalar jam'iyya idan ya ga za ka yi mashi wasa ya aje kauri ɗaya dauki wani
maganar makalkalewa mukamin shugaban kasa da wasu masu suka fara magana ta kare girman da suke ganin bayan shugabancin kasa ma ya kamata hada musu da har da mataimakin dan takarar shugaban kasa sanata Yusuf A Yusuf na jihar Taraba ne ya kara tattaro wannan batu a cikin wata tattauna da yace ya kamata dai kuma ƴan majalisa a rinka ba su dama dan su dan gurgusa
muna da mutane da kusan 460 kowa daga cikin mu mai fita ne muddin dai shi ba barawo bane muddin ko bai muzgunawa talaka ba kuma ya san ciwon kan Najeriya
to a iya cewa ranka da kai kai ma kana daga cikin wannan ko kai ma kana da ra'ayin
to indai ƴan Najeriya suka gani ba barawo bane da sauran su nesa
zaka iya da dimbin matsalolin da
ka ai matsala dole ne wanda ya kai fita ya solve wannan problem ni for me gaskiya you know ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president
maganar makokon da ya makalkale a wuyan jam'iyyar PDP na zaben zakulotu a gabaninta a ciyar arewa maso yammacin Najeriya na cikin batutuwan da wasu ƴan ƙasar ke ganin idan jam'iyyar ba ta yi yunkuri ba ƙarshen ta ita ma ta samu wata sabuwar na ƙasa sai dai kuma jigon jam'iyyar ta PDP kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa gwamna Sule Lamido ya gaya wa duniya cewa wannan magana kuma ai wata magana nesa ce wadda ta riga ta zo kusa
yene ƙasar a yanzu sarucin ta da bakin hikanta rashin zaman lafiyarta da musubu iri-iri yanzu ana magana cewa a zo a yi abin da yake za kowa zai masa daukarwa a yi abin da ya dace domin ceto ƙasar wannan shi zamin Allah yadda
yayin da aka gama zaɓe na shugabannin jam'iyya a sama ko har yanzu akwai ragowar na shugabanci a shiyar arewa maso yamma ina a kwana ne game da wannan zance
zamin shi Allah da ashirin ga notun game shi
mutane na ta tambaya me sababa ne jinkirin zaben nan
Allah da zamu ga cewa a matsayin wannan zo kuma da suna kuma da kwarjini ana hange ma wadannan shugabanni so da kan zamu zama mu ce wannan suna da ake girma shi zamu yi abin da yake zai tabbata haka din ne
ka ce ku a matakin PDP kun da kalci hikima da dabarun yadda ake sasanta da juna amma har yanzu a wannan rukuni na arewa maso yamma kun kasa yin amfani za a iya cewa da wannan hikiman ne ko kuma wani abu fahimci kanku
kasan wato ko a kun da yake za ka goce da babban mataki wanda dole ka dauki matakai domin kare wannan girman abin akwai matakin da yake na tsakiya ne akwai matakin karshe saboda haka a wajen matakin karshe babba ta mun gyara yanzu an wannan yayi a gida ai saboda ka zamu gyara
sai ka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kan zaga dukkan sassa a madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kan ji a cikin wannan shirin da yasa shirin ya zama gagari gasa sai Shamsiya Ibrahim Hamza da Mahmud Ibrahim Kwarin da kan kukkutsa wajen ganin sun tattaro mana muryoyi cikin tsantsar Hausa. Ni Isa Lord Ikara na shirya na gabatar da cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.